ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Bayan haka ƴan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin Alhaji Muhammad Indimi a nan Dambuwa Road a cikin garin Maiduguri a jihar Borno, a yau Alhamis 9 ga watan Ramadan, hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1431, wanda kuma ya zo daidai da 19 ga watan 8 shekarar miladiya ta 2010. Muna cikin tafsiri suratu Ibrahim alaihi salam. Akwai tambaya guda daya wadda za mu ansa kafin mu shiga ayoyin da za mu fassara a wannan zama bi'iznillahi ta'ala. Wani ya rubuto yake tambaya game da annabawa da Allah ya aiko gabanin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ce annabawa Allah ya aiko annabawa kafin zuwan manzo sallallahu alaihi wasallam, kowane annabi ana aika shi zuwa ga kabilarsa ne kawai, kamar yadda Allah ya aiko annabi Musa, annabi Isa alaihi salam zuwa ga Bani Isra'il. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne aka aiko zuwa ga duniya gaba daya. To shi ne yake tambaya cewa, to mu nan bangaren Afirka, kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam, mu a cikin wani hali muke? Shin zai yi waɗanda suka zo kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallama su tafi aljanna? To kamar yana so ya ce su ba a aiko musu kowa ba ai, don haka to su yaya lamarinsu? Za a kai su aljanna ne ko kuwa a wuta za a tafi da su? To cewa ba a aikowa yankin Afirka annabi ba, wannan shi shigi ne? Ba yadda za a iya sanin cewa an aiko ko ba a aiko ba sai da wahayi. Allah madaukakin sarki yana cewa, rusulan qad qasasnahum alayka min qablu wa rusulan lam naqsusum alayka wa laqad arsalna rusulan min qablik minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka. Ubangiji ya ce ya aiko da manzanni gabanin annabi sallallahu alaihi wasallam, yace daga cikin su akwai waɗanda mun baka labarin su, daga cikin su kuma akwai waɗanda ba mu baka labarin su. Da haka ba duka annabawa da manzanni Allah ya bawa manzo sallallahu alaihi wasallam labarin su ba. Saboda haka babu mamaki shi ba yankin Afirka din, in akwai mutane a gurin Allah ya aiko musu da manzo, saboda Allah ya ce wa in min ummatin illa khala fiha nadhir, babu wata al'umma, ko mu mutanen Afirka ba al'umma ba ne, kuma al'umma ne. Allah ya ce babu wata al'umma face sai da mai mata gargadi, face sai da mai mata gargadi ya biyo ta cikinta, wato ya zo ya same ta. Saboda haka babu wata al'umma face Allah ya tura mata wanda zai masa gargadi. Don haka ba za mu iya cewa wai babu ba, ko da muna da labari ko muna da rashin samun labarin ba zai sa a ce babu ba. Za mu tashi akan aya ta 24.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa daraba Allahu mathalan kalimatan طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ومثل خفت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا
الله يجي ألم ترى كيف ضرب الله مثلا ashe baka ga yadda Allah madaukakin sarki ba ya bada misali kalimatan tayyibatan misalan wata kalma wacce take kyakkyawa ko daddada ka shajaratin tayyiba kamar wata bishiya daddada ko kyakkyawa asluha thabitun wa far'uha fis sama' wanda tushen ta yake a kafi a tabbace wa far'uha fis sama' relation ta kuma yake cikin sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi izni rabbiha tana bada ƴaƴan itatuwan ta a kowane lokaci da izinin ubangijinta wa yadribu Allahu al-amthala lin-nas kuma Allah yana bada misalai ga mutane la'allahum yatadhakkarun ko la'alla sa samu tintintini wa mathalu kalimatin khabithatin kuma kamar misalin kalmar da take mummuna ka shajaratin khabitha kamar bishiya ce mummuna ujtussat min fawqi al-ard da aka tumbike ta daga saman kasa malaha min qarar ba ta da wata matabbata Allah ce yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fi al-hayati ad-dunya Allah yana tabbatar da wadanda suka yi imani da magana da tabbatacciyar magana a rayuwar duniya وفي الآخرة لكم رأي واللاهرة ويضل الله الظالمين كما ألا ينا بتد الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألا ينا أي كتابين دي قداما تو بايا ألا مدو كنسر كيام بأي شأن كافرين يا كما بأي شأن مؤمنين يا بأي ساكما كم قوة ليلة كنسو آيون لسك غباتا سيكما أبنجي مدو كنسر كيكاو مثال ودنن nau'uka guda biyu ya kawo misalin imani da kuma isalin kafirci da yadda imani yake amfani ga nishi da kuma yadda kafirci yake marar amfani mai cutarwa ga wanda yake dauke da shi to shine Allah ya bada misalin kalma ta imani ita ce kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya kwatanta ta da shajaratin tayyiba wata bishiya wacce ke daddada mai kanshi mai dadi kyakkyawa ce alam tara kaifa daraba Allah masalan ashe baka ga yadda Allah ya buga wani misali ba wani misali ne kalimatan tayyibatan kalma ce kyakkyawa tayyiba at-tayyib shine kyakkyawa ko daddada mai kyan gani wanda yake da ban sha'awa yake da ban kai wanda duk sanda ka dube shi zaka ji dadi kamar nan sa yana da kyau wato kanshin sa yana da kyau wannan shine at-tayyib to kalmatu tayyiba ita ce kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah kamar yanda da dama daga cikin malaman tafsiri suka fassara ita wannan ayat kalmatu tayyiba ita ce kalmar la ilaha illallah wasu sun ce ana nufin musuluncin kansa wasu suka ce ana nufin alqur'ani to duk dai wannan in ka koma da za ka ga dai abu ɗaya dai ake nufi domin shi kansa alqur'ani abinda yazo da shi shine tabbatar da kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah shi kuma musulunci shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah saboda kuma wanne ka fada dai abu ɗaya dai kake iduni zuwa gare shi shine kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah ubangiji yayi misalin kalmar la ilaha illallah wacce ita ce tushen imani yayi misalin ya misalta ta da shajaratun tayyiba shajaratun tayyiba malamai suka ce ita ce wato itaciyar dabino bishiyar dabino wanda asluha thabitun yace tushenta wato saiwoyinta thabitun a kafa suke wato sun kafu sun kama ƙasa sosai sun zauna daram wa far'uha fis sama amma reshenta gashi nan yayi sama kowa ya daga kai zai hango shi to haka Allah madaukakin sarki yake nuna cewa kalmar musulunci kalmar la ilaha illallah kalma ce wacce take kafuwa a zuciyar mumini in ta da su a zuciyar mumini to rassanta kuma za su fito fili wanda su ne ayyuka na kwarai abinda mutum zai aikata na ayyukan ibada halaye na kwarai maganganu masu kyau tasbihi zikiri hailala waɗannan duk su ne abinda ake nufi da far'uha wato rassanta kamar yadda dabino jijiyoyinsa da saiwoyinsa suna can ƙasa ya kafu sannan kuma rassanta suna can koli to haka kalmar la ilaha illallah take sannan kuma tana fitar da ƴaƴan itatuwa tana fitar da ƴaƴa masu daɗi wanda kowa yake buƙatar ya dandana ya ci ya kuma ji daɗin su to haka ita ma kalmar la ilaha illallah take da samarat tana fitar da ƴaƴanta masu daɗi ƴaƴanta masu daɗi sune abinda dan adam zai samu a nan duniya na kwanciyar hankali da nutsuwa saboda imanin da yake cikin zuciyarsa wannan kalmar za ta gadan masa da nutsuwa da kwanciyar hankali babu tashin hankali a zuwa kuma wato rikicewa babu bata a tare da shi yana cikin haske ba yana cikin duhu ba yana cikin nutsuwa ba yana cikin tashin hankali ba da fargaba to sannan da abinda za ta gadan masa a ranar gobe kiyama na samun ni'ima ta ubangiji na shiga aljanna da ubangiji ya tanada wa masu tsoron Allah to kaga wannan shine ƴaƴan itatuwan da kalmar la ilaha illallah za ta kamar yanda dabinuwa za ta fidda ƴaƴan itatuwa na dabinu wanda dan adam zai ci ya ji dadin su ya ji dadin dadan su yace wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulli hin tana bada ƴaƴan itatuwan ta koda wannan lokaci wato ƴaƴan itatuwan ta koda wannan lokaci ana samun su kamar yanda dabinuwa wato ba sau ɗaya take yi a shekara sai ta yi sau biyu wani wata ma har sau uku za ta yi a shekara to ko da yaushe za a samu ƴaƴan itatuwan ta gasu nan available to haka nan shi ma mumini ayyukansa ko da yaushe ne ba wai wani lokaci ba da ya ce bana zai zama mai aikin ibada mai aikin da'a ba duk kuma zai yi hutu zai tafi hutu saboda ba sai ya sallah ba ba sai a ko da yaushe mumini cikin ibada yake ko da yaushe cikin bautar Allah yake shi ne tu'ti ukulaha kulli hinin bi izni rabbiha hadisi ya tabbata a cikin bukhari da muslim hadisin abdullahi dan umar Allah ya kara masa yarda yake cewa kunna inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wata rana muna zaune a majalisar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tare da manyan sahabbai so abubakar da umar duk suna gurin sai manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya ce da sahabbansa akhbiruni an shajaratin tushbihu aw karrajul muslim لا يحاط ورقها لا صيفا ولا شتاء وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها منذ صلى الله عليه وسلم سيئي وانا تنبير يتي قبانا لاباري قبانا أنسى وتبشي أتي وتتكي تايك ما دمتم مسلمي وانا كن ينتبايا كدوا تبايا كدوا كن ينتبايا زبوا سنقما ana samun ta a lokacin bazara da lokacin wato abin nan sanyi da lokacin zafi ana samun ta a lokacin zafi akan same ta kuma a lokacin sanyi wato ce uku da kullahin ko yaushe zaka iya samun ƴaƴanta bi izni rabbiha da iznin ubangijinta wace bishiya ce ibn umar yace fa waqa fi nafsi annaha an-nakhla araina sai naji cewa kai wannan ko bishiyar anya ba da binuwa bace sai ya gano amsa shi a karan kansa yace wa ra'aytu aba bakr wa umar lam yatakallama ko la yatakallama sai daga amma ga abubakar da mahaifina umar a zaune ba su ce komai ba fa karihtu an atakallama sai naji ba zan iya magana ba kuma su ba su ce komai ba ni in yi zambur in ce kaza ne ina ga in yi haka ban yi ladabi ba falamma lam yaqulu shay'an to tunda ba wanda yayi magana ba wanda ya ansa tambayar sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace hiya an-nakhla ay dabinu Abdullahi da Umar yace falamma qumna da muka tashi muka bar wannan majalisa za mu tafi gida ni da Abdullahi ni da mahaifina Umar qultu li Umar sai na ce wa mahaifina Umar ya abata wallahi laqad waqa fi nafsi annaha an-nakhla wallahi la ja'a raina fa dabinu ni amma ban fada ba shine sai Umar yace ma mana aka an tatakanna me hana ba za ka faɗa ba ta me yasa kake magana kace dabino ce qala lam arakum tatakallamun fa karihtu an atakallama aw aqula shay'an ce na ga ku duk kun ja baki kun yi shiru dan me ne zan yi magana sai Umar yake cewa la an takuna qultaha ahabbu ilayya min kaza wa kaza wallahi da ka ansa tambayar nan ni da yafi min kaza da kaza kaza ya rika fadar wasu abubuwa masu tsada cini da ka fada ni da da wannan fadar tafi min kan in samu kaza ko in samu kaza ko in samu kaza wato wannan shi yake nuna maka wato uba wanda yake mai damuwa ne da sha'anin ɗansa zai so ya ga cewa ɗansa yayi ilimi yayi karatu in ba ta kama ya wuce kowa ma wannan duk shi zai faranta masa rai ba ka zo kana cewa a gyara abu kaza ba kyau ba kaza mai kyau ne kaza da ake yi ba kyau uba ya zara takobi ya ce yaya kai yaushe aka haife ka har da zaka yi mana wannan magana yaushe aka haife ka har da zaka yi har kai karatun da zaka ce mana ba daidai muke yi ba to kaga wannan ya nuna cewa ba uban kirki bane in uban kirki ne zaman zaunar dan zai ce wannan karatun da kake ina ka jiyo shi karanto min inji saboda ka yaro in yayi karatu ya san alqur'ani ya san sunna ya san magana sahabbai ba sai ta zubo masa ba kaga ya kamata uban yayi farin ciki a lokacin ba yayi farin ciki ba cewa wai dan sa ya lalace dan sa yana jan aya da hadisi ya lalace amma da zuwa ya samu kudi karbewa zai ba zai ce ya kai yaushe aka yi ka da zaka fi da kudi ba rigima zai da shi akan baya ma bashi ya ta kai karan sa ce kaga yaro ba mu muka sha wahala akan ka ba yanzu kuma ka samu ba za ka tuna mu ba to ya yadda ɗansa zai fi shi kuɗi amma bai da ɗansa ya fi shi ilimi ba to mai ba da kuɗin ba shi yake ba da ilimin ba duk ba aikin Allah ba ne saboda haka ina maganar cewa wai wannan ba daɗewa ba ce take sa ai bakanikanci ba ne shi ilimin ba zai ka ce ka daɗe ana ƙolawa da kai don haka yanzu kai ka fi kowa abu ne na baiwa daga ubangiji wanda kuma ya nema ubangiji kuma ya masa fatahi sai kaga ya samu wani kuma sai kaga ya daɗe musamman in bai nema ba ta maya za a yi samu to shi yasa sayyidina Umar ya ce da a ce ni ka faɗa ma ni da ya fi min sama da shirufin da kai shi kuma sayyidina Umar cikin yana ganin Abdullahi dan Umar yana ganin cewa kamar ba ladabi kamar in ya faɗa a ce kaga wani dan tsugudutu yaro ya faɗa ku kun kasa to haka abin ba haka bane to shine Annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi ya nuna cewa wannan bishiya ta dabino tayi kama da mumini tayi kama da mumini to kaga anan a wannan ayar Allah madaukakin sarki ya kwatanta imani da ita wannan bishiya saboda haka mumini yana dauke da imani a cikin zuciyarsa don haka yayi kama da wannan bishiya to shi yasa malamai suka yi ta kokarin fito da inda mumini yayi kama da dabino wato itacen dabino suka yi ta bincike akan wannan karshen wanda ya bincike akan wannan akwai wani malamin mu ana kiran shi Dr. Abdulrazzaq Abdul Muhsin Al-Abbad Abdul Muhsin Al-Badr yana da wani bahasi da ya yi ta'ammulat fi mumasalati ko fi wujuhi mumasalati al-mu'min lin-nakhla to inda ya kawo wuraren da dabino ko mumini yayi kama da itaciyar dabino ya kawo fuskoki wajen 18 daban-daban-daban-daban Ibn Hajar gabaninsa a cikin Fathul Bari shi ma ya kawo inda dabino ya yi kama da mumini daga cikin irin abinda suka ambato na wujuhul mumasala yadda mutum mumini ya yi kama da dabino suna cewa itacen dabino bishiyar dabino labudda laha min uruqin wa saqin wa furuq dole ne tana da saiwoyi wadanda suka shige cikin ƙasa sannan kuma tana da sangalin abin din da yake dauke da ita sannan kuma tana da rassa itacen da yake dauke da ita sannan tana da rassa sannan kuma tana da ƴaƴan da take fitarwa daga ƙarshe to haka shi ma imani shi ma dole sai ya samu saiwoyi sai ya samu tushensa wanda zai zama a kansa zai ginu tushensa shine waɗannan kalmomin abin nan al-usul sita kishika-shikan imani guda shida din nan an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi waɗannan sune usulul iman dole sai da su imani zai tsaya idan mutum ya rasa ɗaya daga cikin waɗannan rukunai guda shida in ya rasa ɗaya daga ciki to ya fita daga zamansa mumini don haka ya zama ba mumini ba to sannan imani yana da furu yana da rassansa su ne al'amalu saliha ayyuka na kwarai da mumini zai sannan kuma imani yana da samarat wato ‘ya’yan itatuwansa shine sakamakon da mumini zai samu a nan duniya na nutsuwar zuciya da rayuwa mai kyau sannan da sakamakon da zai samu a lahira ne gidan aljanna. To kaga anan sun yi kama da dabinuwa ta wannan fuska. Fuska ta biyu, a dabinuwa ba zai yi a barta haka nan ba kulawa ba, dole sai akwai abin da zai rika bata ruwa ya rika ciyar da ita, sinadarin da zai rika ciyar da ita tana girma, wannan zai sa ta girma har ta zama dabinuwa mai amfani. Idan har aka daina bata ruwa ko aka rage bata ruwa, ko dai ta lalace ko ta mutu ma gaba daya, ko ta rika bushewa ta yankwane, to haka shi ma imani dole sai da akwai abin da zai rika ciyar da shi gaba, yana bashi kuzari, yana ƙara haɓaka shi. Abinda zai haɓaka maka imani shine sauraron wahayi, sauraron alƙur'ani da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, sauraron karatu. Wannan shi zai raka raya maka imaninka. Kamar yadda ka san shukar dabinan ba za ta rayu ba sai ana shayar da ita ruwa, to shi ma haka imani ba zai rayu ba sai kana shayar da shi da ruwan wahayi, ruwan alƙur'ani da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa aka kira wahayi da ruhi, wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wala al iman yunazzilu al malaikata bir ruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi. Kaga aka kirawo wahayi na alqur'ani ko sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, aka kirawo shi da ruhi don shi ke raya imanin da yake cikin zuciya. Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu istajibu lillahi walir rasuli idha da'akum lima yuhyikum, wato ya ku wadanda suka imani ku ansa kiran Allah da manzo, idan suka kirawo ku ga abin da zai raya, wato suka kirawo ku dan ku saurari abin da Allah zai ce, ku ku saurari abin da manzon Allah zai ce, wannan shi zai raya muku imanin. Shi yasa wanda ba shi da imani a gurin Allah matacce ne, a musulunci wanda babu imani a zuciyarsa daidai yake da matacci, wanda yake da imani shine mai rai. Qawa man kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kaman mathaluhu fi adh-dhulumati laysa bi kharij minha. Kaga ubangiji sai ya kwatanta wanda yake cikin kafirci da cewa matacce ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, mathalul ladhi yadhkuru Allah ka mathalul hayy wa mathalul ladhi la yadhkuru Allah ka mathalil mayyit. Wanda baya tuna Allah, baya ambatan Allah, Annabi yace kamar matacce ne, wanda ke ambatan Allah kuma kamar mai, wato daidai yake da mai rai, wannan shine mai rai. Saboda haka kaga ashe yadda wannan itaciya ta dabino ba za ta zama itaciya mai amfani ba har sai an shayar da ita da sinadari, wato ruwan da zai sa ta zama itaciya ta girma ta bada ƴaƴanta masu amfani. To haka shi ma imani sai ana shayar da shi da ruwan wahayi. Sannan abu na uku, a dabinuwa itacen dabino itace ne wanda yake kafe a ƙasa sosai. Asluha thabitun kamar yadda Allah ya ce, wato saiwoyinta suna shiga ƙasa sosai, don haka tana tsayawa da abin nan da ƙarfinta sosai a kan ƙasa. To haka shi ma imani idan ya riga ya kafa a zuciya, to tsayuwa yake daram, babu abin da zai girgiza shi. Ka san duk irin yadda iska za ta taso, ba za ka ga iccen dabino yana layi ba, saɓanin sauran itatuwa za ka iya ganin suna layi, amma iccen dabino za ka gan shi kam tsaye, babu abin da yake motsa shi. To haka imani idan ya riga ya da su a zuciya, duk wani bala'i, duk wani tashin hankali ba zai sa imani ya motsa ba, wato ya girgiza har ka ga mutum cewa ya saki imaninsa ko ya sarayar da shi saboda kawai ya shiga wani bala'i. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya gaya mana waɗanda suka gabace mu, a cikinsu akwai wanda za a ɗauki zarto a ɗora a kan kwanyar kansa, wato a yi ta yanka shi sai a ɓara shi biyu ba tare da ya saki imaninsa ba. kun karanta qissar ashabul ukhdud, annaru zatul waqud idhum alaiha qu'uduhum ala ma yaf'aluna bil mu'minin shuhud, lokacin da aka hura wuta ana neman ruwan mu'mini a kashi a jefa shi. A lokacin wata mata ta zo da goyenta sai ta rika dan ja da baya kamar za ta fada, kamar ba za ta fada ba, nan take yaron yayi magana ya ce, ke iya fada ki shiga kawai aljanna za mu tafi ba wuta bace. To haka imani idan ya da su a zuciya babu abin da yake girgiza shi. Shi yasa babu abin da ya girgiza imanin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda ya kama kasa sosai, ya kama kokon zuciyarsu sosai. Sannan itaciyar dabino ba ko ina take fitowa, ba ko ina take kafuwa, ba ko ina take samuwa ba, za a iya dasa ta a guri kaga taki 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 kafuwa taki abin nan a tsayawa. wani gurin kuma aka sa ta sai kaga cewa ta kifa da itatuwan ƴaƴan itatuwan ta yadda ya kamata sai an samu mata gurin da yake ya dace kasar da take mai kyauci wacce za ta iya karbar wannan itaciya sannan ne zaka ta tayi kyau ta girma ta bada ƴaƴanta kamar yadda ake so to haka shi ma imani ba kowace zuciya imani zai shiga sai wanda Allah ya bude zuciyar tashi ya yalwata zuciyarsa afaman sharaha Allahu sadrahu lil iman lil islam wa man yurid Allahu an yahdihi yashrah sadrahu lil islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama' kadhalika yaj'alu Allahu risa lil ladina la ya'lamun to kaga haka ubangiji madauki sarki in ya so ka shiriya sai ya yalwata kirjinka sai zan kirji din yana karbar abin da yake na shiriya duk sanda aka fada ma gaskiya sai ka ji ka hade yayi gaskiyar nan da nan kamar da kake hade wato lomar lomar to to haka nan yana daga inda wato itaciyar dabino tai kama da imani wato duk lokacin da aka dasa itaciyar dabino kuma aka bar wasu ciyayi a daura da ita da wasu abuwa da zasu tsoro a gefanta ba a cire su ba ba a kawar da su ba to sai su lalata ta ko su hana ta girma ko su hana ta ko ma su kashe ta gaba daya to haka shi wanda zai dasa wannan itaciya dole sai ya rika kula da ya ga wani bakon abu ya yi kokarin kawar da shi duk sanda ya ga wani bakon abu ya fito kusa da ita sai ya kokarin kawar da shi dan ta samu lafiya ta yi karfi ta kafu to haka shi ma imani da yake cikin zuciya da zarar imani ya shiga zuciya to dole ne mu'mini ya rika kula da imaninsa da ya ji wani waswasi ya shigo cikin zuciyarsa ya kokare kawar da shi duk wani abin da yake zai kawo masa rauni a cikin imaninsa to ya kokare ya ga ya kawar da wannan abu ya rika jaddada imaninsa akai akai kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa imani yana wato tsufa ya dagargaje a cikin zuciyar ɗayanku kamar yadda taguwar da yake sawa take tsufa ta mutu yace fajaddidu imanaku don ku rika jaddada imanin don ka shi ma imani yana buƙatar ka rika kula da shi kamar yadda mai shukar dabino zai rika kula da ita yana kawar mata da dukkan wani abin da yazo zai cutar da ita wannan abin nan shuka din to haka nan yana daga inda dabino yayi kama da mu'mini dabino kamar yadda Allah ya sifanta a cikin wannan aya tu'ti ukulaha kulla hinin malamai suka ce laylan wa naharan wa sayfan wa shita'an wato dare da rana ko lokacin zafi ko lokacin sanyi a kowane lokaci za ta iya fitar da ƴaƴanta ba ta da wani lokaci da za a ce ai ga wani lokacin ga kakar dabino ga lokacin da ba kakar ta ba kowane lokaci ana iya samun dabino za a iya samun satamur yana dabinan sa ko kuma yana busur wato ya bura ko kuma yana ruba ya nuna bai bushe ba ko bayan ya bushe ko kuma bayan ya bura wato duk zaka iya samun sa kuma duk kowanne kaci zaka ji yayi maka wani ya fi san shi bayan ya bura wani ya fi san shi bayan ya nuna wani kuma ya fi san shi bayan ya bushe to dabino duk itaciyar nakhla wato itaciyar dabino duk zata iya baka irin wannan nau'i na dabino kala kala kuma ka ci ka ji cewa bukatar ka ta biya to haka shi ma mu'mini kowane lokaci cikin da'a yake ba wani lokacin da zai ce ga wani lokaci ba lokacin da'a ba lokacin hutu ne yanzu yana off babu wani off ko yaushe kana cikin aiki mu'mini ko bacci yake yi to in yayi intisabin wannan bacci din yayi shi dan Allah to zai samu wani abu na kamar shuru daga wajen ubangiji na lada kamar da Abu Musa al-Ash'ari yake ga wa Mu'adh ibn Jabal wa ana ahtasibu nawmati kama ahtasibu qawmati ina neman ladan bacci na kamar yadda nake neman ladan qiyamul layl dina saboda in ka dan kishin gida dan ka tashi kai qiyamul layl cikin karsashi da nishadi to wannan baccin da zaka yi shi ma kana da nada saboda haka mu'mini har ko da yaushe a cikin bautar Allah yake ko yaushe cikin da'a yake ko da yaushe aikin sa daukan sa ake yi zuwa ga Allah akai da rana akai da daddare sannan yana daga inda dabino yayi kama itaciyar dabino ce kama da mutum wato itaciyar dabino kowane bangare na jikin ta yana da amfani kowane bangare saiwoyinta ne bawanta ne a ganyanta ne, ƴaƴanta ne, duk wani abu a jikinta, zaka ga akwai wani abu da ake yi da shi wanda zai amfanar da al'umma. Kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna min ash-shajarati lama barakatuhu ka barakatil muslim, yana daga cikin wato akwai wata bishiyar da albarka ta irin albarkar musulmi, wato yadda take da albarka, wato yadda musulmi yake da albarka haka take da albarka, ko yadda take da albarka haka shi ma musulmi yake da albarka. Shi yasa babu wani abin yarwa a jikin dabino, wanda da suka san harkar itaciyar dabino za su gaya muku kowane abu, ga abin da ake a yi igiya, a yi abin nan mai ake ce masa abin nan kwando ba a jikin dabino. To haka mumini yake, mumini kowane abu nashi yana da amfani, yana da amfani, babu wani abin yarwa tattare da mumini. Shi yasa Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa la yafruqu mu'minun mu'mina in radiya minha khuluqan kariha minha khuluqan radiya minha al-akhar, kada mumini ya ce ya ƙi yarwarsa mumina, idan wani abin da za ta yi masa bai yi mata ba, to zai ga kuma wani abin da cikin halayenta wanda ya birge shi. Saboda haka matuƙar dai mumina ce, to sai kaga cewa tana da albarka. Saboda haka mumini yana da kyau ya riƙa addu'a, ubangiji ya sanya shi mubarakan, waj'alni mubarakan aina ma kunt, ya zama mai albarka a duk inda yake, duk inda ya sauka ya zama yana da amfani ga mutane, ya zama ko dai ta fuskar karantarwa, ko ta fuskar shawara, ko ta fuskar kyakkyawan zamantakewa, ko ya zama kuduwa, wato za a riƙa ganin halayensa masu kyau ana kwaikwaya, ko da bai ci komai ba, halayensa da zai riƙa nunawa su kansu za su riƙa bada wa'azi, za su riƙa bada izina da karantarwa. Don haka shi mumini ko da yaushe cikin amfani yake. Shi yasa yana daga inda wato ita cikin dabino ta yi kama da mumini, wato gaba ɗaya tsawon rayuwarta duka a cikin amfani take, ba wani lokaci da ake samu wai itaciyar dabino amfaninta ya yanke. To haka shi ma mumini ba wani lokaci da ake samun amfanin shi ya yanke, sai dai in zai saki imanin kuma ya zama wani abu daban, amma in dai da imanin tare da shi to yana da amfani. Haka yana daga gurin kamancecciyar itaciyar dabino da mumini, kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya sifanta ta, yace la yasqutu waraquha ko la yahatu waraquha, ganyenta baya zubewa. To haka shi ma mumini manzo sallallahu alaihi wasallam ya sifanta shi, yace wala yasqutu li mu'minin da'wa, wato addu'ar mumini ba ta faduwa ƙasa banza. Matuƙar mumini ne zai yi addu'a, to Allah zai saurari addu'ar nan tashi, ko dai ya ganta nan take ubangiji ya biya masa buƙatarsa nan take, ko kuma a ɗan jinkirta nan gaba, ko kuma a'a akwai wani bala'i wanda ya zai yanda ya dirka ko shi wanda ya fi ƙarfin abin da yake nema na alkhairi, ubangiji ya ɗauke wannan addu'a maimakon ta yi amfani wajen kawo masa wani abu da ya nema, sai a yi amfani da ita wajen kaɗe masa wani bala'i, ko kuma a aje masa ita a ranar gobe kiyama, sai ya je lokacin da yake buƙatar ƙarin lada, ƙarin ayyukan ƙwarai, sai a ce ga tarin addu'o'inka nan da kake cewa ba a karɓa ba, ga sunan. To kaga la tasqutu li mu'minin da'wa, kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Haka nan dabino wato yana da kyan gani, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sifanta ta annabi cewa shajaratin tayyiba, shajaratin tayyiba, to haka shi ma mumini tayyib ne, saboda ayyukansa da kalmar la ilaha illallah da ayyukan da yake yi duk abubuwa ne wanda suke tayyib, abubuwa ne wanda suke masu kyau, masu daɗi, masu ban sha'awa. Shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya sifanta muminai maza da mata da wannan kalma, yace wal tayyibat lil tayyibin wat tayyibuna lil tayyibat, aka sifanta su kuma da tayyibun, inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Haka nan akwai inda itaciyar abin nan tayi kama da mumini, wato itaciyar dabino kusan tafi kowanne itace juriya, tana da juriya kwarai da gaske sama da kowanne itace, don haka za ta iya jurewa rashin ruwa na wani lokaci mai tsawo. To haka nan shi ma mumini yake, wannan imanin yana gadan masa da juriya da haƙuri, duk wani bala'in da zai zo ya same shi zai same shi wato kan ba tare da ya girgiza ba, albara'in ya zo ya wuce. Haka nan itaciyar dabino duk sanda ta shekarunta suka ƙaru, to amfaninta ƙaruwa yake yi, kuma 'ya'yanta ƙara daɗi suke yi, to tana ƙara shekaru amfaninta yana daduwa, sannan kuma ƴaƴan da take fitarwa suna ƙara daɗi, suna ƙara zaki. To haka shi ma mumini, shekarunsa na ƙaruwa, ayyukan da'arsa, ayyukan ibadarsa, ayyukansa na ƙwarai kuma suna ta ƙaruwa shi ma. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu, mafificinku shi ne wanda ransa abin da ya yi tsawon rai, sannan kuma ayyukansa suka yi kyau. To haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna cewa muminin da ya yi tsawon rai kuma ya yawaita ayyuka na ƙwarai a cikin wannan rayuwar tashi, babu shakka ya fi wanda ya yi wato abin da bai yi tsawon rai ba, bai yi aiki kamar na wancan mai tsawon rai ba. Akwai hadisi da ya tabbata a cikin Musnad Imam Ahmad da Al-Amal Al-Yawmi wa Layla dan Sa'i. Wata rana wasu baki sun zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam daga kabilan Banu Uzra, suka zo suka musulunta a gaban Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce man yakfinihim, wane ne zai dauki, ya zai daukan mun bakuntar su, zai je ba su masauki da abinci. To a wannan lokacin sai Talha sai ce ni zan dauke su, Talha ibn Ubaydillah, shikenan sai dauke shi kai su gidansu. Ba a jima ba sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hada wata ɗan rinduna da za ta kai wani farmaki ga abokan gaba. Sai ɗaya daga cikin mutanen nan guda uku, su uku ne suka zo suka musulunta, sai ɗaya daga cikin mutanen nan guda uku baki sai ya bi wannan rinduna da za ta kai farmaki, yana zuwa sai an kashe shi a gurin yaƙin ya yi shahada. To bayan wannan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ƙara aika wata rindunar, sai na biyu shi ma ya bi wannan rindunar, shi ma sai ya yi shahada. Sai na ukunsu shi kuma bai samu ya yi shahada a gurin yaƙi ba, sai ya mutu a kan shimfiɗarsa. Balha ya ce sai na yi mafarkinsu su uku, sai na ga wanda ya mutu a kan shimfiɗarsa a gaba ga su aljanna, amma wanda ya mutu a kan shimfiɗa sai ga shi ne a gaba. Sai wanda ya mutu na biyu, wanda ya shahada na biyu, sai kuma wanda ya shahada da farko. Ya ce sai abin ya ɗan dame ni, ya haka? Wancan shi ya fara wato sadaukar da kansa, sannan wanda ya biyo bayansa, sannan wanda a gida ma ya mutu a kan shimfiɗa. Amma kuma ga shi da Ubangiji Maɗaukin Sarki ya nuna musu a mafarki a aljanna, sai daga shi wanda ya mutu a kan shimfiɗa ɗin shi ne a gaba. Ya ce fada khalali min zalika shay, sai na ji wani abu da ban fahimta ba, sai ya je ga manzo sallallahu alaihi wasallama. Sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce to ai babu abin mamaki a cikin wannan ɗin, domin bawa wanda ya fi kowa a gurin Allah shi ne wanda Allah Maɗaukakin Sarki zai yi masa jinkiri, wato zai masa jinkiri na rayuwa na lokaci, sannan kuma ya aikata ayyukan ƙwarai, ya yawaita tasbihi da takbira da tahmida, ya yawaita hailala. Babu shakka wannan afdalu indallah, ma min ahadin afdalu indallah min rajulin yu'abbaru fil islam fayaghfuru tasbihuhu wa tahmiduhu wa tahliluhu. Lallaci babu mutumin da yake da falala a gurin Allah kamar mutumin da Ubangiji zai jinkirta masa, daga masa kafa, ya yi tsawon rai a cikin musulunci, ya yawaita tasbihi, ya yawaita tahmidi alhamdulillah, ya yawaita kabbara, ya yawaita hailala. To wannan yana da daraja babba a gurin Allah. Saboda haka shi wannan na ƙarshe ya samu tazaran wato rayuwa, abinda waɗanda suka gabace shi ba su samu ba, sauran ƴan uwansa biyu ba su samu ba. Saboda haka sai ya ɗara su, shi kuma wannan da ya mutu a biyu shi ma ya ɗan samu wata tazara, shi ma sai ya ɗara su. Amma dai duka ga sunan dai a aljanna. To kaga mumini a nan ya yi kama da dabinuwa, yadda idan ta daɗe ta yi tsawon rai kuma amfaninta yana ta ƙaruwa. Sannan kuma itaciyar dabino, wato dabinuwa ta fi kowane itace amfani, wato ‘ya’yanta sun fi kowane ‘ya’yan itatuwa amfani. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta, ya faɗi cewa ajuwa, duk da cewa malamai sun ce ba wai kawai ajuwa ne ake nufi ba, kuma da zai rika karyawa kafin ya ci komai da sassafe ya ci ajuwa bakwai, Allah zai tsare shi daga dukkan wasu tsafe-tsafe da wani mugu zai yi ƙoƙarin yi masa. Malamai suka ce ba wai ajuwa ɗin kawai ake nufi, kowane dabino ko dabinin nan mai dubur kasa ya kaci, inda za ka yi wannan to Ubangiji zai tsare ka daga sihiri. To haka nan ana amfani da dabino a abubuwa da yawa, idan yana tamar ɗinsa kusan abinci ne, har wani lokaci Larabawa ba su san abinci ba sai tamar da laban, su ci dabino su sha nono su kwanta, kuma ga sunan da ƙarfinsu ƙarfafa, sai ga sun yi abin da kai da kake taki cikin ka da tuwo ba za ka iya yi ba. Akwai wani wanda ya auri shekarasa 100 da wani abu, shekarasa 100 da ayyan kai ya auri budurwa ya shekara 17 kafin shekara ta zagayo ta haihu. Yan jarida suka bi suna ta tambaye shi, kai ya kai ya haka za ka tukum tsoho ne ba kauye. To cikin irin tambayoyin da suke masa, tambayoyin da suke masa, yace kun gani ba ni da abinci sai dabino da nono. Saboda shi kansa wani abinci ne mai gina jiki bayan magunguna da ake hadawa da shi. Saboda kaga ashe yana da amfani da yawa. To haka shi ma mumini yake, yana da amfani da yawa. Kai hatta kayar da take jikin itaciyar dabino ina ta yi kama da mumini, ta yi kama da mumini. Ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Kaga wannan kayar ashidda'u, wato kamar yadda Allah ya ce falyajidu fikum ghilla, ya ayyuha alladhina amanu qatilu alladhina yalunukum minal kuffari walyajidu fikum ghilla. Saboda haka wannan kayar daidai take da gilzar da take tattare da mumini dangane da makiya Allah wanda suke fada da addinin Allah. Saboda haka Ubangiji ya kwatanta ita wannan bishiya da mumini, yace kaifa daraba Allahu masalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyiba asluha thabitun wa faruha fi as-samaa tu'ti ukulaha kulli hinin bi idni rabbiha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nas. Kuma haka Allah yake bayar da misalai ga mutane. Ubangiji yana bayar da misalai ga mutane, ba kowa yake gane misalin ba sai mai hankali, sai mai ilimi. Kamar cewa ma ya'qiluha illa al-alim, wa tilka al-amthal yadribuha lin-nas wa ma ya'qiluha illa al-alim. Wato wannan misalai ne muke bawa mutane, babu mai ganewa sai wanda Allah ya ba su ilimi. Shi yasa wanda daga cikin magabata idan ya karanta misali a cikin Al-Qur'ani bai gane ba, sai ya fadi ta kuka yace to ni bana daga cikin masu ilimin kenan da Allah ya fada, tunda ya ce masu ilimi suna ganewa. To sai kuma Ubangiji ya bada misalin kalimatul khabisa ta shajaratul khabisa, wato mummunar kalma ita ce kalmar kafirci. Ubangiji ya kwatanta ta da mummunar bishiya. Malamai suka ce ana nufin bishiyar alhamdal, alhamdal ita ce bishiyar guna. An san guna ko mai dacin nan, wato kai da an baka guna aka ce ka sha, ka san kai ma mai aka baka, ba wanda zai ce a kawo guna ya sha. To haka kalmar kafirci take, kalma ce mai daci, kalma ce wacce take ba ta da asali, ba ta da tushi, ba ta tsayawa da kafafuwanta. Shi yasa Allah ya ce ustusat min fawqil ardi, wanda aka tumbike ta min fawqil ardi daga saman kasa aka cire ta, malaha min qara, ba ta da matabbaci. To haka nan kalmar kafirci babu inda take zuwa, kafirci ba inda zai je, dun ƙarya ce, ƙarya ko ba ta zama da gidinta. Ko an ganta kamar wani abu ne daga baya za a gane dodori-doni kawai, ba wani abin a zo a gani bane, ba wani abin kirki bane. To haka kafirci yake. To shi Allah ya ci gaba da cewa yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati ad-dunya wa fil akhirah. Ubangiji yana tabbatar da waɗanda suka yi imani, bil qawli thabiti, da tabbatacciyar magana. Tabbatacciyar magana ita ce kalmar la ilaha illallah, ita ce magana da take tabbatacciya. To haka Allah yake tabbatar da waɗanda suke mu'minai da wannan kalma a nan duniya. Saboda haka za su tsaya da kafafuwansu, babu abin da zai girgiza su, matukar sun rike wannan kalma wacce take ta la ilaha illallah fil hayati dunya wa fil akhirah, a nan duniya da lahira. Don haka ɗan adam yana buƙatar tasbiti na Ubangiji, yana buƙatar Ubangiji ya tabbatar da shi akan wannan kalma. Idan har ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama, Allah madaukin sarki yana cewa laula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhi shay'an qalila, ma'aiki ba yace ba dan mun tabbatar da kai ba, mun kafe maka zuciyarka da imani iris ka karkata da su, ka karkata zuwa gare su. Kafirai da suke neman Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dan tausasa su, ma su dan tausasa wa dulau turinu fayudhinu. To ba dan sabati da Ubangiji yayi wa Annabi a zuciyarsa ba, yace ba dan mun kafe ka ba, mun tabbatar da kai, ka tsaya da kafafuwan ka, ka jajirce, laqad kitta tarkanu ilayhi shay'an qalila, saura iris ka karkata zuwa gare su.
to wannan annabin Allah kenan yana buƙatar sabati daga Ubangiji ina ga irin mu kuma ka fi kowa buƙatar sabati ka duba muminai sahabbai a yakin Badar mala'iku Allah ya aiko dan su ba su wannan sabati iz yuhi rabbuka ila almala'ikati anni ma'akum fasabbitu alladhina amanu to kusawa muminai sabati su ji zuciyarsu da karfinta haka nan Allah madaukakin sarki yana gaya mana cewa hatta kisso shi da yake bayarwa alqur'ani kissa annabawa yana bayar da shi dan a samu sabati a zuciya wa kullun naqussu alayka min anba'ir rusul min rusuli ma nusabbitu bihi fu'adaka muna sanar da kai labarin annabawa ne dan mu tabbatar maka da zuciyarka wato mu sa zuciyarka ta kafu ta tsaya ba tare da ta girgiza ba don haka mutane iri biyu ne akwai wanda zuciyarsa sabita ce kafaffiya ce qalbun sabit saboda imani ya riga ya ratsa zuciyar kuma kullun yana roƙon Allah ya ƙara kafe masa zuciyarsa akan imani akwai kuma wanda zuciyarsa muttarib qalbuhu muttarib wato rawa yake bai tsaya zuciyar bata tsaya da kafafuwanta ba saboda babu gaskiya a ciki zaka ga hatta wato a rayuwa ta yau da gobe mutumin da yake da gaskiya za ka ganshi abinda bature yake cewa da confidence za ka ga yana magana hankalinsa kwance ba za ka ga jikinsa yana rawa ba yana bari bakinsa yana karkarwa yana soshe-soshe sabanin mara gaskiya za ka cewa yana magana amma yana waiwaye yana soshe-soshe jikinsa na bari yana karkarwa ya kalul muzlimu an yaqula khuduni to daga dabi'a sama kamar yace kawai ku kama ni ne mai laifin nan wani da aka kawo wani yayi bayanin abin nan dinsa case dinsa sai aka tambaye wani mai hikima cewa to ya kake ganin bayanin mutumin nan yace eh to ba abin da zan iya cewa game da bayanin sa amma ra'aitu fi kalamihi saula naga yadda yake fadar magana da jarinta shi yasa mai gaskiya ya fi jarinta zuciyarsa ta fi tsayawa kam sabanin wanda yake matsoraki marar gaskiya matsoraki ne kuma za ka ga wannan a rayuwa duk wanda baya da gaskiya to ko da daga nesa za ka riƙa zaton kamar wani jarumi ne ƙarya ne baya da jarinta ka matsa kusa da shi za ka fahimci cewa matsoraki ne shi yasa za ka ga wanda ya riƙe sunna ko mun ƙanƙantar sa ko mun ƙanƙantar iliminsa sai ka ga ya je gaban wani shirgegen shehi amma sai ka shehi yana ba ni fa ba zan yi magana da kai ba ni ba zan yi magana da kai me zai hana yin magana da shi saboda a tsorace yake bai san me zai faɗa ba sai ya ce ni na fi ƙarfin in tattauna da kai sai dai ka kawo malaminka kuma bana malamin to ɗalibin ya zo ya ka tsoron sa bare ko malamin da haka shi mai gaskiya a duk inda yake za ka same shi yana da sabati a Sheikh Nasiruddin Albani lokacin yana Syria kafin ya koma Jordan malamin bid'a din nan da abin nan sai a ce ai ga wani malami can ya haddace alfiya ya haddace makama ya haddace wata tsiyaci a Albani ya je a lokacin yana matashinsa da sun fara tattaunawa sai kaga malamin da ya gudu ci ni ba zan yi magana da kai ba tunda ba ka san manzon Allah ido sai ba ka san manzon Allah ina jan hadisi kai kana cewa shi wala ya ce ni ina jan maka hadisi kuma kace ba na san manzon Allah cikin waye ba ya san manzon Allah fi sabilillah saboda haka ita gaskiya tana da wannan tana gadar da jarinta a zuciya wanda yake da gaskiya baya jin tsoron koma ina aje wanda baya da gaskiya shine koyaushe baya so je ana abin nan da ya ji ana wasu maganganu sai kaga cewa hankalinsa ya tashi Allah ce yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fi al hayat ad dunya wa fi al akhirah anan rayuwar duniya ubangiji ya ba su sabati sannan a lahira ya ba su sabati malamai suka ce sabati a lahira ana nufin tun a kabari lokacin da za a zo a yi masa tambaya ta kabari a tambaye shi waye ubangijinka hankalinsa kwance zai ce Allah waye annabinka ya ce manzon Allah me ya addininka ya ce musulunci haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisansa daban-daban wanda suka yi magana akan azaban kabari da ni'imar kabari domin kabari in ma ya kuna rawdatan min riyadil janna wa in ma ya kuna hufratan min hufarin nar ko dai ya zama dausayi ne na aljanna ko kuma ya zama wato wani rami ne daga cikin ramukan wuta Allah ya tsare mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin da imam ahmad ya rawaito hadisin abu sa'id al-khudri kicewa idan bawa ya mutu in mumini ya mutu da zarar an shigar da shi kabari an rufe shi lokacin da masu kawo shi suka juya suka tafi to sai mala'iku biyu su zo masa da guduma a hannunsu su tayar da shi zaune su tambaye shi ma dinuka man nabar rabbuka man nabiyuka wa ma dinuka duk ya ba su ansa ubangiji na Allah manzona Muhammad sallallahu alaihi wasallam me addinin ka yace musulunci to shine sai su nuna masa sai su nuna masa su bude masa kofar gidan wuta sai su nuna masa wuta su kaga can da baka yi imani ba can za mu kai ka to amma yanzu an canza maka da aljanna sai kuma a buda masa aljanna ce kaga gidanka can na aljanna sai ya hango shi sai ya zabura zai tashi tafi ya ce a zauna cikin ba yanzu ba me kake ci na baka nasu ba kafiri kuma lokacin da za a tashe shi a zaunar da shi da wannan gudumar a hannunsu a tambaye shi waɗannan tambayoyi man rabbuka ma dinuka man nabiyuka ma dinuka zai rika ihu yana la adri la adri sai la daraita wala tadaita baka sani ba baka shiryu ba su daga gudumar nan su dake shi sai ya narke wannan karan annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wata halitta sai ta ji in banda mutun da aljan sai sun ji karan wannan gudumar da aka dake shi da ita daga nan a fito da shi a nuna masa kofar gidan a nuna masa gida a aljanna a ce kan gidanka can da kai imani can zaka sai a kulle ne a buda masa wuta a ce yanzu kan gidanka can a ci gaba da azabtar da shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam idan an binne mamaci idan an gama binne mamaci sai ya tsaya waqafa alaihi sai ya tsaya sai ya ce is'alu li akhikum at-tasdid fa innahu al-ana yus'al ku roka masa wato kafuwa da tabbatuwa domin a yanzu za a tambaye shi yanzu za a fara masa tambaya saboda haka an ba da baya sai kuma a shiga masa tambaya saboda haka ba daidai ba ne da wasu za su rika zauna waya aje wani a gindin kabarin wai yana gaya ma mace in an idza su'ilta in an tambaye ka ma rabbuka fa qul tun anan baka koya masa ba sai da ka binne shi a cikin kabari za ka koya masa wannan shine ihu bayan hari Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu amin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi